sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri. Sauraro abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 31 ga watan Mayu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na shirin gudanar da zaben fidda gwani na takarar shugaban kasa da 'yan takara 23. Kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridin Niger. Amma kafin nan ga Baba Yakubu Makeri da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An gwamza ka zaben fada akan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin kasar Ukraine inda dakarun Kiev ke kokarin mayar da martani ga munanan hare-haren Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana lamarin a matsayin mai wuyar gaske. A cikin wani jawabi da aka yi da shi ta gidan talbijin ya bayyana kwace Severodonetsk a matsayin wani muhimmin aiki ga masu mamayar, ya kuma ce Ukraine na yin duk wanda za ta iya domin kare birnin daga mamayar Rasha. Dakarun Rasha sun shiga birnin sun katse wutar lantarki kana sun yanke hanyar sadarwa kuma garin ya lalace kwata-kwata. Magajin garin Severodonetsk Alexander Sitruk yana shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a wata hirar tarho da ya yi da shi. Adadin mutane da lamarin ya shafa na karuwa a cikin kowace sa'a guda, amma bamu iya kididdiga waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikata ba a cikin fadan da aka gwamza akan titi, inji magajin garin. Strike ya ce fararen hula 12,000 zuwa 13,000 ne suka rage a cikin birnin wanda a da yake da mazauna 100,000 suna zaune a ƙarƙashin ginin gidaje da ramuka don tsirewa harin Rasha. A hali da ake ce kuma shugabannin tarayyar Turai sun cimma matsaya a Gelitinin don kakabawa Rasha takunkumai na wani bangare akan man fetur a wani taron da suka mayar da hankali akan taimakawa Ukraine da wani shirin takunkumi da kasar Hungary take jinkirtawa. Takunkumin da aka yi watsi da shi ya shafi man kasar Rasha ne kawai wanda ake shigowa da shi ta teku, wanda ke ba da damar keɓance shigowa da mai na bututu da ɗan lokaci. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel ya ce yarjejeniyar ta shafi sama da kashi 2/3 na man da ake shigowa da su daga Rasha. Sabbin jerin takunkuman za su kuma hada ne da dakatar da kadarori da kuma hana tafiye-tafiye akan ɗaiɗaikun mutane, yayin da babban bankin kasar Rasha Sber Bank za a cire shi daga shirin SWIFT, babban tsarin hada-hadar kuɗi na duniya wanda a baya kungiyar tarayyar Turai ta haramta wa wasu kananan bankunan Rasha. Za a hana manyan gidajen watsa labarai guda uku mallakar gwamnatin Rasha watsa shirye-shiryensu zuwa cikin tarayyar Turai. Michael ya ce sabbin takunkuman waɗanda ke buƙatar goyon bayan dukkanin ƙasashe 27 za a amince da su bisa doka nan da ranar Laraba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, hukumar kula da lafiya ta duniya ta WHO ta amince da kafa wani sabon kwamiti da zai taimaka wajen hanzarta mayar da martani ga matsalolin gaggawa na lafiya kamar COVID-19. Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniyar ta sha suka game da yadda ta tafiyar da batun annobar COVID-19 da kuma jinkirta mayar da martani ga annoban tun daga farko wurin ganowa, lamarin da ake ganin ya taimaka wa yaduwar cutar. Wasu kwararrun cututtuka sun ce dole ne gwamnatoci da WHO su guji maimaita irin wannan kuskuren wanda aka yi tun da farko da ma wasu cututtuka ciki har da ƙyan dambiri. Kudirin wanda aka zantar bai daya a taron shekara-shekara na hukumar zantarwa mai mambobi 34 zai kafa wani sabon kwamiti na dindindin akan rigakafin gaggawa da shiryawa da kuma kai dauki ga bukatun lafiya don taimakawa wajen magance wasu kurakurai da ake ganin an yi su a baya.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Jam'iyyar APC mai mulki a tarayyar Najeriya na shirin gudanar da zaben fidda gwani na takarar shugaban kasa da 'yan takara 23. Matakar jam'iyyar ba ta kawar da wasu daga 'yan takarar ba a tantancewar da take yi yanzu. Za ta gudanar da zaben ranar Litinin mai zuwa da mafi yawan 'yan takara a tarihi. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasira da Mail Hikaya ya haɗa mana.
yan takarar sun hada da gwamnoni da ke kan gado tsaffin manyan jami'an siyasa mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo jagoran jam'iyyar Bola Tinubu da sauransu muhawar dacewa ko akasinta ta takarar ta fi yawa tsakanin magoya bayan Bola Tinubu da Yemi Osinbajo
sunana honorable Hafiz Kawu dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabar Taraune tun da ake a tarihin Najeriya ba a taba samun lokacin da aka samu hadin kai tsakanin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa ba
shugaban nazarin campaign din bangaren Tinubu tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babake David Lawal ya bugi kirjin za su lashe zaben fidda gwanai
na tabbata muku wannan zaben da za a yi Bola Tinubu ba zai tashi less than 60% ba sauran ko su 200 ne za su raba 40% da muka bar musu mai wannan a Lagos lokacin da muka je convention na Buhari a 2014 in mun zauna muna lissafi sai kai ya tambaye ce biji za mu ci zaben ne ta wallahi za mu ci da 60% da muka je muku an ko 69% Buhari ya dauka ba mu da kudi ba mu kai mutane a jirgi ba mun ji haka kawai yadda Allah ya kai mu muka je muka ci zabe muka fita muka dawo wasu da jirgi suka kai delegates ba suka ba wasu $2,000 har ina da dariyar yan adamawa to ne samu $2,000 ya shiga kasuwa ya je airport bai san exchange rate ba an ji an karba kudin sa an ba shi for every dollar an ba shi naira 5 ya hada ya shiga abun sai tara abun sai wala dishi amma mun ci so wannan abun ba inde bola ne kuma na ga maka dole ai free and fair election
zuciyar ku bata da ko wani dardar ba kwa shakkar komai kan wannan zaben
wannan zaben alhamdulillah ba kwana biyu bane ka zo ran Monday mu yi labari za mu shashi ai
a kudu maso yammaci akwai yan takara da dama da suka hada da gwamna mai ci Kayode Defayemi na jihar Ekiti da yan campaign din sa irin su Tijjani Tumsa ke nuna in ana batun cancanta ne ba za a tsallake su ba
in ka duba tarihin ita jam'iyyar All Progressive Congress hada haka aka yi tsakanin jam'iyyu na kowane bangare na Najeriya abin da ya kamata a yi in dai ana son a samu kwanciyar hankali wannan mulkin ya koma kudu a yayin da aka yi zabe na shekara 2023 yadda ake takara a Najeriya shi muke so mu sauya wannan takarar ba ta fara ne bane shi kade ba shi bane zai tafiyar da wannan kasar shi kade wannan takara ce ta al'umma wanda suke sane da abin da yake faruwa a Najeriya suke ganin za su iya sa nasu kwazo a taimaka da tafiyar da Najeriya baki daya ta hanyar da ya kamata
duk da alamun karkatar APC ga fitar da dan takarar daga kudu amma akwai yan arewa da suka hada da gwamna Yahaya Bello na Kogi da Abubakar Badara na Jigawa da ke cikin takarar ba ga tsohon shugaba Jonathan a zauren tantance yan takarar ba duk da bayanin da ke nuna yana cikin jerin yan takara kuma kotu ma ta share masa hanyar takarar APC za ta gudanar da zaben fidda gwanin a ranar Litinin mai zuwa a dandalin Eagle da ke Abuja Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya
gaida Nasiru Adamel Hikaya har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Babu Yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya
a yau ranar 31 ga watan Mayu rana kenan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ware a duk shekara tun shekara 1987 don wayar da jama'a game da illolin shan tabar sigari miliyoyin mutane ne ke amfani da tabar sigari a fadin duniya har ma da kasashe irin na Afirka wakilin sashen Hausa a Maiduguri Haruna Dauda ya aika mana da ƙarin bayani akan wannan rana
yanzu dai a iya cewa a wasu garuruwa da anguwanni ana wahala sosai wajen samun tabar sigari musamman ma na saidawa da ne ta yi karanci a cikin jama'a Dr. Babu Warugani shine shugaban asibitin koyarwa da ke jihar Yobe ga kuma abin da ke cewa
na a nan Najeriya ko take da wani bincike da aka yi nuna cewa kusan kashi 10 na al'umman kasar nan su ma suna alaka da wannan taba ta sigari
to ko menene illolin shan taba sigari ga al'umma
muka duba cututtuka da taba take kawowa suna nan da yawa zamu fara da sankara ko kansa abinda ake cewa daji wani lokaci kansa kusan na gabobi daban-daban na dan adam ba kusan yawanci suna da alaka da wannan sanadarai da ke cikin ainihin taba sigari abinda ake ce musu carcinogen a turanci waɗannan sanadarai suna iya kawo sankara kamar na mama ko na mahaifa ko na bakin mahaifa ko na uwar hanji ko kuma na huhu musamman ma na huhu da na makogoro da na har ce kusan ba Sankara na jiki da ainihin taba sigara sigari ba ta kawo illa sanadarai da suke ci da biyu suna iya haddasa hawan jini suna iya haddasa ainihin shanyewan bangare daya na mutum ya daina aiki kaga stroke idan mutum yana da hawan zai iya kawo in mutum yana da ainihin ciwon siga kuma ya hada da shan sigari zai kara masa illa yana iya kawo bugun zuciya abinda ana cewa heart attack da sauransu
shan taba sigari dai na iya zama barazana ga lafiyar jama'a musamman ma ga mashayanta Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto a ƙarshe hukumomin ƙasar Girka sun ce suna shirin tsawaita wani gagarumin katanga dake kan iyakar ƙasar da Turkiya kuma suna neman taimakon kuɗi daga ƙungiyar tarayyar Turai domin gina wannan katangar notice mitarachi ministan kula da harkokin ƙaura ya ce za a tsawaita katangar karfe ne daga kilomita 40 zuwa 120 inda za a fara aikin ginin nan ba dadewa ba a cikin wannan shekara mataki ne na gwamnati na ƙara faɗaɗa katangar akan iyaka kuma mun buƙaci taimako daga ƙasashen Turai inji mitarachi yayin da yake magana a wata hira da aka yi da shi a ranar Laraba a wani gidan rediyo dake kusa da Athens ministan ya wallafa sautin hirar a shafukan sada zumunta jiya Litinin sai dai bai bayar da wani ƙarin bayani ba akan kuɗin da za a buƙaci wurin gina wannan katanga ƙasar Girka ta zargi makwabciyarta kuma abokiyar ƙawance ƙungiyar tsaro NATO Turkiya da yin amfani da 'yan gudun hijira a matsayin wani makami na matsin lamba ga ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai wannan dai wani ikirari ne da Ankara ta yi watsi da shi inda ta ce ta ɗauki nauyi mai yawa da bai kamace ta ɗauka ba inda ta ɗauki nauyin 'yan gudun hijira kimanin miliyan 4 waɗanda aka sayar su suka tsere daga yakin basasa a makwabciyarta Siriya a bara ƙasashe 12 ciki har da Girka sun nemi taimako daga ƙungiyar EU don samar da katanga kan iyakokinsu wanda a halin yanzu suke samun tallafi daga kasafin kuɗi na ƙasa
a gaida Baba Yakubu Makeri sai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai da fatan an shakata da wannan wakar har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ya kasa da hukuma
ka ja haka cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne ko mai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne
Masore, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
An kama mutum da kwaya, an kama mutum da swata, an zo an bada kuɗi an su gane gobe yana yawo ko kuma kana gidan kwasu kuma kaya ta lalata yawo. Kaga duka wannan ya zama kamar cin hanci na wasu.
To eh muna gani a kama mutum kwana biyu wannan kam saboda ya bada cin hanci wani akwai mai kwana ma gidan shi.
Burin wannan babbar kungiya ta kare haƙƙin ɗan adam tabi ne sau da ka haka ga an yi shari'a cikin adalci.
Wasu 'yan jamhuriyar Nijar kenan suke korafi tare da nuna damuwa kan zargin kotu nan ƙasar na sakin waɗanda ake tuhuma da aikata manyan laifuka. A dakace mu
fitina barci ta gaba ta fita Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta
madalla. Yanzu haka jamhuriyar Nijar manyan kotunan kasar na ci gaba da sauraron shari'un waɗanda ake tuhuma da aikata manyan laifuka. Alƙalin waɗannan kotuna na gudanar da shari'un ne bisa tanade-tanaden sabon dokar da aka samar wadda ta baiwa kotunan hurumin gudanar da irin waɗannan shari'u cikin hanzari da nufin rage cunkoso a gidajen kaso na ƙasar. A bayan dai akan ɗauki dogon lokaci kafin kotunan su zama sauraron shari'un manyan laifuka, al'amarin da ke taka gagarumar rawa wajen haifar da cunkoson fursunoni a gidajen kaso na ƙasar. Yanzu haka dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun tashi tsaye domin tabbatar da cewa kotunan na gudanar da shari'un manyan laifukan bisa adalci. Ibrahim Musa shine shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar mai kula da shiyar jihar Tawa.
Ka san da zan je kwashi shekara 10 ko shiyar ma da haka nan ba mai shara ba. Yanzu ko duk in kun lura duk wannan sharwoyin da ake yi da waya za ka ganin wanda ya yi shekara 5 ma ba mai shara ba. Duk yawanci masu shekara 2 ne, masu shekara 3, masu shekara 4. Kenan ka ga sai a ce an ci gaba kenan. Duk wanda ya zo ya saurara ai kamar rigakafi ne saboda suna ganin yadda ake hukunta da mutane in suka yi wani laifuka. Kenan kaga mutum sai ya ma kanshi da ya ga wani abu ya san duk laifukan nan da yake gani tsakanin wani shade, wani menene, wani kishin kai, wani menene. Kenan kaga mutanen masu zuwa ashe sa ake ba mutane dama su zo su saurara har ƙarshe. Burin wannan babbar kungiya ta kare haƙƙin ɗan adam tabi ne sau da ka haka ga an yi shari'a cikin adalci. Aikin muke nan tunda mu ka san ba yujoji bane, mu zuwa dai muke muna saurare abubuwan da muka gani mu rubuta.
Hakan dai na zuwa dai a daidai lokacin da wasu daga cikin 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar ke bayyana mamaki da ma damuwa akan yadda suka ce ana sakin waɗansu mutane da ake zargin sun aikata manyan laifuka bayan kwanaki kalilan da kama su.
Sunana Rabu. Bisa ga wannan lokaci da muke tahe, in kina da lahin hukunci to su hukuma ta san hukuncin da ya dace da shi, amma in aka bincike shi aka gane bai da laifi to ita hukuma ta san hanyar da za ta yi in saki in ɗarmu.
Kenan mutum ya haka mai da abin laifi yadda ya dangane ta mantu ya zama to daga ta ko dan ja to ana iya tsaye da mutum kina a san hukuncin da za a dokan mai.
Garba Ibrahim, gaskiya wannan ka akwai ta dan muna gani kam muna gani a kama mutum kwana biyu wannan kam saboda ya ba da cin hanci wani akwai mai kwana ma gidan shi kuma akwai wani wanda ma aka sakowa kaga ya kwashi mugun abu kuma ya ta ya kai can gidan kwasan ya lalata mu wannan da a can rayuwa.
To me ya kamata a yi in cikin wannan hali?
Abin da ya kamata a yi su masu wannan aikin su sa ido kan waɗannan wanda aka kama ana kai kuma a sako su suna waɗannan aikata miyagun ganga asha su sa ido.
Duk lokacin da aka kama mai laifi to magana Allah in an tabbatar da yana da laifi to a hukunta shi bisa da hindin aikata, amma su suna aiki da wanda zai zo ya bada kuɗi suna ganin kuɗi suna yin cin hanci. Madalla an kama mutum da kwaya, an kama mutum da swata, an zo an bada kuɗi an su gane gobe yana yawo ko kuma kana gidan kwasu kuma kaya ta lalata yawo. Kaga duka wannan ya zama kamar cin hanci na wasu.
To su kamar ce wanda sun kai wannan zargi ne mutane kai musu mutane ba su bincike don su sai sun bincika na sun tabbatar da mutum na da laifi nan saki.
Inda an ka kama mutum da abu dumu-dumu ga hannu ne wani bincike za a tsaya yi kuma a ce akwai bincike ciki dan an kama kare laifi to tabbas ka yi shi dan ba a yanke ma hukunci bisa abin da baka gane karshe ba. Abin da ake yanke hukunci bisa gare shi a ce ba a gane kar abu ba wannan dole sai an yi bincike saboda a gane ta ina yake to amma kana da abu ga hannunka a daga yan da ke kare shi wallahi dole an yi yankin hukunci sannan abu guda ne muke fata ga an gama gabata da gare mu saboda da mu da Najeriya mun ga kuma uwa guda uba guda
amma irin masu garkuwa da mutum
madalla
kuma koda wata matsala ta samu aruga a gaza
an kamata tunda akwai lokacin da an kace suna kusa da su mai iddan mai kusa da su amma ba su da ku ba samu umarnin da za su kama musu ba irin halbe-halben da aka yi to ya kamata a ce an samu mummuna wannan makama yadda an ka samu mai laifi kusa gare mu to a taimaka musu ma ayi musu da Allah ai mummuna zuwa kasa su mutu abinci suna shigowa kasan musu su ne abinci kaga an zama guda
to nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda alƙalan kotunan ke faɗi dangane da wannan batu a dakacin mu
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙin sa ya tattara kodi koke na sa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran tamma talakawa ba wani mai rama ba sa ce zama a cikin umma
madalla masare abu mamman hamidin shine shugaban babbar kotun birnin Kwanni kuma yayi martani dangane da wancan gari
ita harkar shari'a abu ce wanda take tana da wayar harkar shari'a saboda abu ne wanda ya zamanto shi adalci ga da adam gurgurdan hali ne yake yi sai dai Allah amma abu ne wanda yake yana da waya mu wajen mu jujjuyi muna bakin kokarin mu amma kun san shi dan adam kuma da yake ci a tara ne duk da an kai ba a rasawa yin wadansu kuskure zancan mutane da ke zauwa a sake su abin da ke son mutane su gane ta shari'a harkar bincike ce idan an zargi mutum yana da haƙi kun ga akwai ƴan harhula akwai ƴan masu ceton ƴancin mutane ƴan droit de l'homme duka yanzu harkar droit de l'homme ya mamaye duniya gaba daya babu ƙasar da za ta ci yanzu za ta tashi ta ci zarhin ƴancin ɗan adam babu shi yanzu to saboda haka ƴan aka yi nazari aka ga zargin da ake ma mutum ba haka nan bane babu wata hujja to kenan ba ya kan mutum gidan kwaso kamar haka dai dan na ana son aka mutu akai shi gidan kwaso amma ya akwai hujja ai lokacin da waɗannan da ake sakin waɗansu in sun zo cikin kwanaki mayya kama abu ne wanda yana yawa faruwa ma wajen procurement ma sai an zo shari'a ba ko ko in wajen juji mai bincike ne aka zo yazo yadda ke yayi binciken shi daga baya yadda ke babu wani laifi wanda za a kama mutum sai ai dole zai sake shi ko ko in shari'a ce aka zo an saurari komawa zauren shari'a aka ga babu wani laifi wanda za a kama mutum ai dole za a sake shi wannan to abu ne wanda yake baka iya kama mutum kai zargin shi haka gabanza ka tuwa shi gidan kwaso to shi nake son mutane su gane abu ne wanda mutane suna ganin shi daga nesa ba su san abin da ya kumsa ba to abinda muke so mu duk wanda bai gane ba Yusuf kinanwa ma'aikata ce aka ce Yusuf shari'a da sunan al'umma ne mu muke yin ta ko takardar shari'a ka doka ka ga rubuta sama onon the paper Nigeria kinan jiji da sunan al'umma Niger ce yake shari'a wanda duk bai gane wani abu bisa ga hanyar tahiyar shari'a yazo a gaya mishi babu wani tsoro jiji ba zaki bane in ka zo ka ce a fahimta sheka sai a gaya maka yadda abin yake to shi nake son mutane su gane ba yadda suke tamaha bane wallahi ba haka nan bane kuma duk wanda bai reda ba ai yazo nan ga wanga zauren shari'a ai an bude ta ga kowa mutane su zo su gaya yadda ake shari'a kun ga jiji yadda yake tambayoyi kun ga yadda shari'a take ta jiji doka ce yake bi ka'idodi ne yake bi shi ma kanshi in bai bi doka ba da ka'idodi shi ma kanshi yana cikin matsala
Abu Mamman Hamidin kenan shugaban babbar kotun birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar masare karshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci
A gaida Mahamud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumuna Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce ta ruwaito cewa taron shugabannin kasashen Afirka da ya gudana a birnin Malabo ya ba da sanarwar bude sabuwar gidauniya domin tallafawa ƴan gudun hijira da suka tsere wa tashe-tashen hankula da kuma waɗanda ke cikin halin ƙarancin abinci, waɗanda aka kista cewa a bana mutane miliyan 113 ne ke cikin halin buƙatar agajin gaugawa a ƙasashe 15 na wannan nahiya. Jaridar ta ce tuni aka fara bada gudunmuwa, kuma Niger na daga cikin na farko-farko a wannan yunkuri, inda ƙasar ta bada miliyan guda na dalar Amurka, yayin da Senegal ta bada miliyan 3 na dala, sai Gabon mai dala 200,000, Cote d'Ivoire miliyan 2, sai Equatorial Guinea da ta bada miliyan 30 na dalar Amurka. Abinda ke nunin cewa shugabannin Afirka sun fara farga akan mahimmancin taimakawa juna a maimakon jiran gawan shanu daga kasashen waje. Jaridar Le Sahel na cewa ministan tsaron jamhuriyar Niger ya bayyana a zauren majalisar dokoki a ƙarshen mako, bayan da wani dan majalisa ya buƙaci ya hallara domin yayi wa jama'a bayani a game da matsalolin tsaron da suka ƙi cinyewa a ƙasar, inda a ƙasa da shekaru 10 mutane 1,200 suka rasu, cikin su farar hula 700 da jami'an tsaro 500 sanadiyar aika-aikar 'yan ta'adda, ba idan wasu tarin matsalolin da al'amarin ya haddasa. Da yake amsa tambayoyin wakilan al'ummar ta Niger, ministan tsaro Alkasum Indatu ya bayyana cewa hukumomi na ci gaba da ɗaukan matakai domin murƙushe tashe-tashen hankulan da ake fama da su. Misali, a cewarsa, yawan jami'an tsaron Niger daga 9,000 a shekarun baya ya haura 30,000 a yau. Sannan ba idan horon musamman da ake baiwa askarawan ƙasar, hukumomi sun samar da ƙarin jiragen yaƙi da wasu nagartattun kayan yaƙi irin na zamani. Jaridar AIR-info ta ce fadar mai martaba sarkin agadar Sultan Umaru Ibrahim ta rufe wani masallaci bayan da fada ya barke a tsakanin wasu mutanen da ke rikici akan maganar cancantar kula da wannan masallaci. Jaridar ta ce lura da yadda al'amarin ya haifar da tashin hankali a tsakanin waɗannan mutane mazauna unguwa guda, waɗanda har suka buɗi ba hamata iska, yasa wata ƙungiyar ci gaban al'umma ta gabatar da wannan batu a gaban mahukunta. Mafari kenan fadar sarkin Abzin ta ɗauki matakin rufe masallacin har zuwa lokacin da ƙura za ta lafa kafin a shiga neman hanyoyin sulhun a waɗannan ɓangarori. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To baballe a taƙaice, an gwamza ka zaben faɗa a kan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine, inda dakarun Kiev ke ƙoƙarin mayar da martani ga munanan hare-haren Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana lamarin a matsayin mai wuyar gaske. A cikin wani jawabi da aka yi da shi ta gidan talbijin, ya bayyana kwace Severodonetsk a matsayin wani muhimmin aiki ga masu mamayar, ya kuma ce Ukraine na yin duk wanda za ta iya domin kare birnin daga mamayar Rasha. A hali da ake ce kuma shugabannin tarayyar Turai sun cimma matsaya a jiya Litinin don kaka bawa Rasha takunkumai na wani bangare akan man fetur a wani taron da suka mayar da hankali akan taimakawa Ukraine da wani shirin takunkumi da kasar Hungary take jinkirtawa. Takunkumin da aka yi watsi da shi ya shafi man kasar Rasha ne kawai, wanda ake shigowa da shi ta teku, wanda ke ba da damar keɓance shigowa da mai na bututu da ɗan lokaci. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel ya ce yarjejeniyar ta shafi sama da kashi 2-3 na man da ake shigowa da su daga Rasha. A ƙarshe, a jiya Litinin, hukumar kula da lafiya ta duniya ta WHO ta amince da kafa wani sabon kwamiti da zai taimaka wajen hanzarta mayar da martani ga matsalolin gaggawa na lafiya kamar COVID-19. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniyar ta sha suka game da yadda ta tafiyar da batun annobar COVID-19 da kuma jinkirta mayar da martani ga annoban tun daga farko wurin ganowa, lamarin da ake ganin ya taimaka wa yaduwar cutar. wasu kwararrun cututtuka sun ce dole ne gwamnatoci da WHO su guji maimaita irin wannan kuskuren wanda aka yi tun da farko da ma wasu cututtuka ciki har da kyan dambiri.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai sai kuma Salaman Abu da ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.